Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shirin akan neman gano dalilan da ke jawo yawan hatsarin jiragen saman sojojin Najeriya. Daga wasu watannin da suka gabata zuwa yanzu dai an samu yawaitar haduwar jiragen saman sojojin Najeriya. Kuma galibi idan irin haka ta faru, akan tafka asarar rayuka kamar hatsarin baya-bayan nan na ranar Talata, wanda ya hallaka duka matukan biyu sabbin jini. Haka kuma har yanzu ana cikin juyayi da jin zugi da raɗaɗin mutuwar babban hafsan hafsoshin Najeriya Manjo Janar Ibrahim Attahiru, tare da wasu manyan sojojin da suka yi mishi rakiya a watanni kusan 11 da suka gabata. To da farko mun nemi jin ra'ayoyin 'yan Najeriya a nasu tunanin ko me dalilin yawaitar hatsarin jirgin saman sojojin ƙasar.
Sagir Umar Muhammad Tiga. Wato ba zai rasa nasaba da rashin samun ƙwararru a fannin wannan tuki na jirgin sama ba. Saboda idan da akwai ƙwararru ba yanda za a yi a ce jirgi ya yi hatsari in dai ba wani abu ne wanda ya shafi harkar lafiyar jirgin ba. Idan ma ko a ce 'yan bindiga ne ko wani abu suke harbo shi, za a gani in ma sun harbo shi za su harbo shi kai, amma ga ƙorin jirgi ya faɗi to lalle akwai matsalar rashin ƙwarewa na su wannan direbobin jirgin.
Sunana Ismail Sadiq, ina nan Kaduna. Gaskiya wannan hatsarin da ake samu a jiragen Najeriya, gaskiya wasu kaman irin an shirya shi din nan ne, da kuma wani lokaci za ka iya cewa akwai sakaci a wurin jami'an tsaro.
Suleiman Lawal daga nan Sabuwar Kasuwa, jihar Katsina. Babban abin da nake ganin yana kawo wannan matsala yana ga bai wuce rashin ingantattun kayan aiki, ma'ana gyare-gyare da kare haƙoƙin su jiragen kansu, da kuma rashin ƙwarewa na su matuƙa jirgin.
Sunana Muhammad Nuruddin, ina magana ne daga birnin Kebbi. Da farko za mu iya yin magana kila akan rashin ingancin jiragen da Najeriya ka sayi. Ba kowane su asabi ba, sauran su gaskiya duch taba jikina kamar yadda muke faɗi.
Sunana Mubarak Sani Muhammad daga kunna Asabi, layin masallacin Juma'a a Kano. Akwai matsala ta rashin yin cikakken bincike kafin jirgi ya tashi. Idan da a ce za su zauna su yi cikakken bincike daga kan inji, wani yanayi ake ciki, yaya na'urorinsu suke, yaya gaza-gaza, kowanne a tabbatar da abubuwa a daidaice suke kana abin jirgi ya tashi. Amma mutum ba za a dinga gudanar da wannan binciken ba, to tabbas kullum za a dinga zama jiya yau, jirage za su dinga fadawa cikin haruka kala-kala.
Abdulrahman Abdulmumin Bello shi ma matukin jirgin sama ne na kamfanin Ethiopian Airlines, kuma yanzu haka yana birnin Addis Ababa da zama. Sannan kuma aboki ne na ƙud-da-ƙud ga ɗaya daga cikin matuƙan jirgin saman da ya faɗi ranar Talata. Na tuntuɓe shi ne don ya faɗa mana abin da ya sani game da abokin nashi marigayi, musamman ma ƙwarewar shi a tuƙin jirgin sama.
To shi dai wannan bawan Allah da ya rasu abokina ne, sunan shi Muhammad Abubakar Alƙali. So na san shi gaskiya lokaci mai tsawo. Ajin mu ɗaya kusan 60 ma ɗaya. Mutum ne mai ban dariya sosai, mai wasa sosai, kuma gaskiya yana da adini, kuma yana da kokari sosai a makaranta, yana da kokari sosai. To tun daga dai primary school da muka rabu, gaskiya ban ƙara haɗuwa da Abubakar ba. Zo dai ana ɗan ganin juna a Facebook da irin su wannan abubuwan, dai gaskiya yanayin rayuwa. Sai bayan ma zan ce sai kusan bayan university. To abin da ya ƙara haɗa mu bayan university, ni ma na je na yi piloting. To tun daga nan muka ƙara zuwa muka shaƙu, dan ya zo ya gama shi ma ai da ya gama NDA yanzu yana flying. To kin san yanayin yadda abin yake, duk masu flying kusan abu ɗaya ne da an haɗu je ana ƙara shaƙuwa saboda yanayin yadda aikin yake. To sai muka zo muka ƙara haɗuwa. Last time kuma last da na yi magana da shi kwana 5 ko 6 kafin ya rasu ne wallahi. Ya yi posting a WhatsApp, ya sa shanu, dan ɗan yobe ne, dan Fulani ne. Shi ne na message na ce to ka koma Rus kenan. Shi ne yake ce mu ai sai da haka he's getting ready for retirement. Haka yace mu he's getting ready for retirement. Shi ne nake tsokana shi nace so early din yanzu za ka retire. That was my last message. Be my day reply in body. Shi kenan to next day zan gani. Ina ma zaune an sha ruwa ina nan Ethiopia. Akwai junior shi dan wana ne. na ga mun message a Instagram yake cewa to we lost your friend in a crash. Sai na duba da kyau ashe plane crash yake magana, yake ce min yanzu aka kira shi, shi ma yana Abuja, shi ma pilot, an ce sun crash a Air Force Base. Me dalilin? To har yanzu dai ba wanda ya sani, an ce suna training a nan cikin Air Force Base, amma ba su ma yi nisa ba suka crash da the same wannan abokin nashi tare suka je training, kuma su biyun dama sun su tintini tare suke, masu kokari ne sosai. Gaskiya suna da experience sosai. Ya je UK shi ya fito best student, ya je US duka su biyun sun fito da above average score a training, a flight training. Sun je sun karɓi training mai kyau sosai. To for US Air Force dai kin san da duniya dai suna da standard. To ka je can gurin ka fito da wannan grade din, to yes, dole an san cewa ka cancanta. To a takaice dai gaskiya mutumi ne, mutumin arziki ne, mutum mai haƙuri, mai addini. Allah ji kanshi, Allah ya mai rahama.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ku nemi shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Ko kuma ku saurara ta gidajen radio kamar Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, ko NAS FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Domin jin dalilan yawan haduwar jiragen saman sojojin Najeriya daga bakin masana da kuma irin asarar da suke jawowa, na tattauna da Group Captain Saddiq Garba Shehu mai ritaya, masanin harkokin tsaro da aikin soja, kuma mai nazari da ba da shawarwari.
In aka duba yawan flying din da ake yi da kuma yawan hatsarin da ake samu, a gaskiya abun yayi yawa. Yayi yawa kwarai da gaske, kuma ya nuna cewa akwai wasu abubuwa da yake yiwa ba ma yin su. Saboda duk da hatsarin jirgi, kamar yadda kowa masana suka sani, shi jirgi har yanzu shi ne ya fi kowane abun hawa na ɗan adam nagarta ko rashin hatsari. To saboda haka a gaskiya mu din yadda ake samu akai-akai-akai-akai don muna aje lissafi akan wannan abun da yake faruwa. Kana duba, ana duba ya cewa kusan kowane wata uku sai mun samu hatsarin jirgi. To a gaskiya wannan yayi yawa, kuma dole ita rundunar sama ta tsaya ta yi nazari me yake kawo wannan abu. Kamar yadda nace, abubuwa da yawa ke kawo sha'anin jirgi ya hatsari. Wani lokaci, yawanci ma zan ce yawanci lokaci, shi matukin jirgin ne. Don masu nazari sun nuna kamar kashi 80 cikin 100 na kowane hatsarin jirgi a ko'ina a duniya, za ka ga shi mai tukin ne yayi wani kuskure. Sauran kashi kamar 15 da ya rage a cikin 20, shi kuma za a iya sawa a wurin shi kanshi mashin ɗin, shi jirgin ɗin. Sannan kashi 5 akwai wanda yake ba ga jirgin ba, ba ga shi matukin ba, yana wa wani abu ne wanda Allah ya kawo, kamar abu da ya zo da yanayi haka, ko wasu abu waɗannan ana sa su a cikin shi yanayi. To a cikin waɗanda yake cikin rundunar sojan, wanda abin da za su iya yi shi ne maganar horo. Ya zama idan matukin jirgi ya daɗe yana ƙasa bai hau jirgi ba, wannan shi ma yana kawo tarnaƙi. So abin da za a yi shi ne a tabbatar cewa a koyaushe matukan jirginmu suna hawa jirgi, saboda ya zama hannunsu ya ƙware. Wanda ke saboda gaskiya duk inda danja take kenan, duk inda pilot ya daɗe a ƙasa ya zo bai hau ba, to kuma ran da ya hau ɗin nan akwai wasu abubuwa da zai manta, akwai wasu tangarɗa da za a samu. Amma kuma mafi muhimmancin zan ce shi ne wurin sayan jirgin na kanshi. Wannan kuma ina son gwamnati duba sosai. Shi wani idan jirgi ya yi hatsari, abinda mu masu bincike zan fara dubawa shi ne cewa me ye tarihin wannan jirgin, ko ba a Najeriya ba, jirgi ne mai hatsari. To a gaskiya ba tare da tayar ba da mutane hankali ba, idan ka duba tarihin shi wannan jirgin da ake kira Mushak, a gaskiya jirgi ne wanda yake tunda aka yi shi dama yana tarihin hatsari. So idan ni ne zan ba gwamnati shawara tun daga tashin farko, ba ma sai na ga jirgin ba, daga bincike kawai akan shi wannan jirgi na Mushak. Saboda da na duba shi wannan jirgin Mushak din, sai na ga tunda aka yi shi ina jin 2003 aka yi shi ya fara flying, wannan jirgi yayi hatsari har 31. To a gaskiya in ni mai sayan jirgi ne ko mai ba gwamnati shawara ne, wannan jirgin daga farko ma ba zan neme shi ba. Idan ka ga rundunonin soja da yawa ba sa sayan wani jirgi, to itinin jirgin nan yana da matsala. To a nan haka ma shi ma Mushak ɗin, ka duba har a yanzu ina jin ƙasashen da suka sayi wannan jirgin suna amfani da shi ba su fi 5 ba. Jirgi da yake ashe rundunonin soja sun saye shi guda 5 kuma yana da wannan hatsarin, shi ma wannan wani aya ne da zai nuna ma wanda zai sayi jirgi cewa kada ya sayi wannan jirgin. A cikin hatsarin da ya yi kusan 31 a cikin wannan shekaran kanta, wannan shine hatsari na biyu. An samu hatsari muna cikin watan April kenan ko? A cikin watan Maris wannan jirgin ya yi hatsari a can ƙasan ma da aka yi shi a can Pakistan. An samu ina jin ko 23 ga wata ne, watan da ya wuce an yi wannan hatsarin. To duka waɗannan abubuwa ga wanda yake so ya sai jirgi, abubuwa da za a duba kenan. Sannan a jirgin nan yanzu nan akwai wasu abubuwa da za ka duba a jirgi. Duk da yake dai waɗanda suka rasu ɗin nan Allah ya ji kansu ƙwararru ne. Amma jirgin asali mai muke da shi a Najeriya muna yi da shi na koya ma yara ne, shi ne ake amfani da shi a Kaduna. To jirgin da ake koya ma ɗan koyo, akwai wasu abubuwa da za ka duba ka tabbatar yana da shi. Allah misali, kin ga wannan jirgin baya da irin lemon fita ɗin nan idan matuƙi yana cikin hatsari. To ba za ka so jirgi wanda za ka koya ma ɗan koyo ba, an so shi don ɗan koyo ne ba. Jirgin koyo ne, ina so mutane su sani, ba jirgin yaƙi ba ne, jirgin koyo ne. Ba za ka kawo jirgin da idan wani abu ya ɓaci ba wani abu da shi matuƙin zai iya yi. Ni ɗin nan da nake magana, ina wannan magana saboda haka na yi tuƙin jirgin sama. Allah ne fitar da ni, na taɓa fita a nan Kaduna hanyar Rigacikun nan, ba zan iya tuna shekarar ba lokacin ina yaro. Abin da ya fitar da ni shi ne irin wannan lema. So ka je ka so jirgi wanda yake idan wani abu ya taso shi matuƙin ba abin da zai yi, shi ma wannan kin ga gurguwan da fara yi. Kamar yadda na faɗa miki, wannan zan faɗe shi a gaban kowa, in ni ne zan sai jirgi, shi wannan jirgin game da abin da na sani a kai shi tun da aka yi shi, ba ma jirgi ne da za a saya ba. Amma kuma bayan an saya ɗin kuma, shi kuma sojan, shi kuma na miki maganan cewa a tabbatar cewa ana training, ana training, ana training, ana training.
Yanzu idan aka ce an yi hatsarin jirgin soja har matuƙi ko matuƙan duka sun mutu, wace irin asara aka yi?
Asara ce babba, saboda koran mutumin da yake tuƙa jirgi horo ne wanda yake cin kuɗi da yawa, saboda horo ne wanda yake gaba-gaba. Kin ga sai ya yi training na farko wanda yawanci mu a nan sojan Najeriya ana yi a nan Kaduna. A nan Kaduna za ka yi, sai ka yi wurin awoyi wurin 150 ne in na tuna ake yi, abinda dai muka yi a lokacin mu kenan. In ka gama daga nan za a tafi da kai Kano, ka je ka sake yin wani training. Daga nan Kano ɗin yana yiwuwa in jirgi ne mai suka Angulu a kai ka Port Harcourt ko Enugu ka je ka yi. Idan jirgi ne mai miƙaƙƙen fukaki za ka ci gaba, za a kai ka Kayanji. To in kika duba wannan shekarun, idan kika duba kuɗin da ake sayan jirgin, in kika duba kuɗin mai, to ki duba ki ga idan shi wanda kai training ɗin awa nawa zai yi da jirgi, mai nawa jirgin nan zai ci, training da aka yi shi ƙasan waje. So idan aka ce an rasu, banda ɗan adam wanda yake wannan ba za ka iya mai da shi ba, you know, an yi asaran kuɗi da yawa, an yi asaran kwarewa, saboda kin ga su wannan yaron ma da shi karatu ɗin da shi wannan yaron ɗan Yobe, kin ga sun ma kai inda yake ba wai kawai masu tuƙi ba ne, a'a su masu ma koyarwa ne, wanda yake kuma wani level ne shi ma na abu nan, dan ba duk mai jirgi zai iya koyarwa ba. Akwai waɗanda ake zaɓa waɗanda suka kware a mai da su abu nan. So ba ƙaramin asara ba ne. Sannan bayan haka ɗin ita kanta rundunan, saboda wani abu da mutane suke mantawa, shi aikin soja ya zama kaman gasan ƙwallo ne na ƙasa da ƙasa, saboda kowa ana gwada shi. Duk rundunar da aka ce tana samun hatsari haka, to ita kuma martabanta a cikin duniya ma a cikin sauran sojojin gaskiya ita kuma rabuwa take yi. To kin ga asaran tana da yawa.
Wata shawara za ka bai wa sojojin da kuma ita kanta gwamnatin Najeriya game da wannan yawan hatsari na jiragen sojoji?
To alhamdulillahi, bari in fara da gwamnati. Saboda gwamnati, in na ce gwamnati, muna mulki ne na demokuraɗiyya, ba gwamnati na soja ba. Sai a gafarce ni, amma wato tunda mun koma demokuraɗiyya ɗin nan, 'yan siyasan waɗanda su ne mulki, in na ce kuma 'yan siyasa nan fa, daga kan shugaban ƙasa zuwa ministan tsaro zuwa 'yan majalisa, in aka ce farar hula su ne farar hula, duk da shugaban tsohon soja ne a demokuraɗiyya shi farar hula ne. To farar hula abin da muke gani a Najeriya shi ne sun kasa samun horo nasu na kansu na yadda za su duba aikin soja, saboda kuma rashin wannan wayewan, kuma su ba su da shi, kuma ba sa neman masana su musu bayani akan sha'anin aikin soja. So abin da yake faruwa shine duk abin da sojan ƙasa ko sojan ruwa ko sojan sama ya kai, su kawai sa hannu suke su ba su kuɗi. To ba bada kuɗi bane kawai, in ka bada kuɗi dole ka tabbatar me ake saya. Abin da sayan nan ya kamata a ce ko kai kana da ilimin ko kuma ka san ne ilimin da zai tambaya cewa wannan abin da za ku saya me ya tarihin shi, yana da kyau ko bai da kyau. In ba haka ba, kana zuba ruwa ne kawai a cikin kwando, ruwa zai tsiyaye. A gefe ɗaya kuma in kika duba inda aka ce alasar Amerika wani hafsan soja zai je majalisa ya tambayi wani abu, wato kafin ya zo ya riga ya tura takardar shi, su 'yan majalisar nan sun yi bincike. Kamar yadda muke binciken wannan Musaq ɗin, ya kamata a ce a cikin wanda suke committee Air Force lokacin da aka ce za su yi wannan jirgin, nan da wani zai ce kai wannan ba wannan Musaq ɗin bane da muka je na ta asusun a Pakistan, ba za mu siye shi ba. To amma a maganan gaskiya shine mutum nawa suke da wannan ilimin. So nawa kika ji ana yin wannan din? To Najeriya tana bata kuɗi da yawa, wannan kuma akwai laifin soja, amma 80 cikin 100 laifin shi wanda zai afurbi kuɗin ne, saboda soja tambaya yake yi za a bashi kenan. To kin ga waɗannan abubuwa da na bayyana, akwai abin da ita category za ta yi, saboda soja yana ƙarƙashin gwamnati ne. Ni kullum abin da nake ganin ba mu gane ba a Najeriya kenan. Sojan ƙasa ko sojan ruwa ko sojan sama, in yace ina so in sai kaza, ya kamata a ce su farar hula, su politicians din ya kamata ko sun sani ko suna da masana waɗanda za su zuwa musu cewa abin nan da aka so ana saya yana da kyau ko baya da kyau. Rashin haka, rashin yin hakan wanda yake har yanzu bamu da shi, yana kawo ɓanna a wurin kuɗaɗen gwamnati, yana kawo ɓanna kuma akan rayuwa. Sai in dawo su kuma kan soja. Su kuma kan soja, na yi aikin soja na wurin shekara 27 kafin bari. A maganan gaskiya kuma abin da na kula shi ne, wani lokaci sojojin ba sa faɗa ma 'yan siyasa ɗin gaskiya, ba sa faɗa musu. To shi ne na ɗin ma shi ya ƙara kawo mahimmancin cewa in baka faɗa min gaskiya, ni ya kamata in ji inda zan nemi gaskiya. Saboda mu muna nan daga waje muna kallo tunda mun bar aikin soja, wani abin ba za ka je ka faɗa ba, saboda za ka tayar ma da mutane hankali ne. Amma kuma tunda ƙasar nan tamu ce gaba ɗaya, yanzu kowa a cikin abin da yake, dole mu dinga fitowa wani lokaci muna faɗan wasu abubuwa. Soja ba sa faɗa ma 'yan siyasa gaskiya, su kuma 'yan siyasa ba sa tafiya neman gaskiya a wani wuri. So saboda in ka duba a cikin shekarun nan, ba wai yabo ga gwamnatin nan ba, amma dai in aka duba gundarin kuɗi da gundarin kayan aiki, gundari fa, in na ce gundari ina nufin in terms of number da kuma nawa aka kashe, za a daga ma wannan gwamnatin abin nan. Amma idan aka je a kan armashin yadda aka yi amfani da kuɗin, ko kuma armashin abin da aka sayo ɗin, abin da zai amfani ne, to a nan ne fa wallahi abin zai ba mutane mamaki. Koyaushe ina bada, ki yi haƙuri Hajiya, zan zartan taɓo ku mata, ina bada misali cewa kamar mai gida ne da matan shi. In ba Allah ya haɗa ka da mata ta garba, za ka iya bada kuɗin maintenance na wata ɗaya na 500,000 ma, in Allah ya maka wannan. Amma in ba sa ido ka yi ba, akwai matan da za ta ɗauki 400,000 ta je ta yi ashobi. Kusan abin da yake faruwa wani lokaci da gwamnati da sojoji kenan. Yes, an saki kuɗi, shi shugaban ƙasa zai bin ƙirji, an saki kuɗi, amma me aka yi da kuɗin? Shugaban ƙasa zai iya cewa ya sayo jirgi, amma jirgin da aka sayo mai karsashi ne? To wannan magana mai hankali ke gane ta. So sai su gwamnati da su sojojin, ni zai nayi bakin na ƙoƙarin da inda Allah ya bani, kuma azumi nake. Duk waɗannan abubuwan da na faɗa abubuwa ne wanda yake na tabbatar da su, haka suke.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan. Na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed, ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lahiya.